Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma biyo e hausa.com Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 19 ga watan Yuli Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu ƴan majalisar wakilan Amurka hudu mata na kaunar Amurka Aji Alhamis ne gidan talabijin din Iran ya bada sanarwar cewa sojojin kasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. Wani ba Amurki da ake zargi da aiki da ƴan ta'addan ISIS ya dawo nan Amurka inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci.
Kana labaran kenan to ko ne shugaba Buhari ya gaya wa jami'an leken asirin tsaron Afrika
tsakanin shekara ta 1980 zuwa 2009 an sace dukiyoyin Afrika da suka haura trillion na dollar daya da miliyan 400
za kuma aji cewa babban alkali a shari'ar kisan General Idris Alkali ya janye daga shari'ar
kasancewar zai yi ritaya daga alkalanci nan gaba kadan bayan ya yi shekaru 45 yana aiki
kamar kowace ranar Juma'a Hawwa Umar na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim shugaban Amurka Donald Trump a tsawon kwanaki 5 a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu ƴan majalisar wakilan Amurka hudu mata na kauna Amurka waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga Amurka. Da yake magana da manema labarai daga ofishinsa na Oval a Fadar White House jiya Alhamis. Trump ya ce waɗannan ƴan majalisa da aka zaɓa a karon farko ya wajaba gare su matuƙa su ƙaunaci ƙasarsu. Yayin da yake zaune kusa da Prime Minister ƙasar Netherlands Mark Rutte an tambayi Trump kan ihun da aka riƙa yi cewa a mayar da ita ƙasarsu. A wani gangamin yakin neman zaɓe da daren da ya gabata bayan da ya cicciki ɗaya daga cikin ƴan majalisar wakilai Ilham Umar wadda asalinta ƴar gudun hijira ce daga ƙasar Somalia. A jiya Alhamis ne gidan talabijin ɗin Iran ya bada sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. Rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata 12 ta ratsa cikin yankin ruwan Hormuz da yake kudancin gabar ruwan Iran. Ya kara da cewa tankar ta yi fasa kwabrin mai kimanin lita miliyan 1 wadda kuma ba alamar da ta nuna ainihin daga kasar da tankar ta fito. Wannan sanarwar ta fito ne bayan da aka bada bayanan bacewar wata tankar mai dauke da tutar kasar Panama mai suna MT Reha. Wacce ke tashi daga hadaddiyar daular Larabawa yayin da aka kasa auna taswiran jirgin da ya isa gabar ruwan Iran ranar 14 ga watan Yuli wani ba Amurka da ake zargin shi da aikata da ake zargin shi da aiki da ƴan ta'addan ISIS ya dawo nan Amurka inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun tabbatar da hakan a jiya Alhamis. Dakaran Amurka ne suka yi kokarin dawo da yaron nan Amurka domin a hukunta sa. A cikin wata rubutacciyar takarda da ma'aikatan tsaro ta Pentagon ta fitar, ya nuna cewa tun farko dakarun Syria suka tsare yaron yayin da ake zargin shi daya daga cikin mayakan ISIS ne, amma daga baya aka maida shi ma'aikatar Shari'a. Ma'aikatar Shari'a ta ce tana da masaniya akan batun bayan da gidan talabijin din CNN ya bada rahoton batun. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban Amurka Donald Trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar Turkiya takunkumi dan ta sayi na'urar kakkabo makamai masu linzami da Russia ta kera. Wannan na zuwa ne kwana daya bayan da Amurka ta yi ikirarin tsame kasar Turkiya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yaki da ta kera samfarin F-35. Trump ya faɗa a ofishinsa na Oval a cewa ba mu buƙatar yin haka a yanzu, yayin da yake shagulgulan nasarar 'yan wasan Amurka da suka ci gasar Olympics. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya nuna rashin jin daɗin shi kan cire ƙasar daga shirin Amurka da mai ba da shawara kan tsaron Amurka John Bolton ya yi a wani tattaunawa wayar tarho a ranar Alhamis. Shugaban hukumar kula da fannin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a ranar Alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban 'yan ta'addan Houthi domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankunan da suke mulka. A halin da ake ciki yanzu, mun fara cimma matsaya amma dai ba mu rattaba hannu ba kan yarjejeniyar, abinda David Beasley, Director Hukumar Kula da Fannin Abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa a wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen. Ya ƙara da cewa idan har an kulla wannan yarjejeniyar, za mu tabbatar da an yi gaggawar aiki da ita domin samun isasshen abinci a kan titunan sana'a cikin kwanaki ƙalilan. A watan da ya gabata ne, Beasley ya bada umarnin janye rabon abinci a sana'a babban birnin ƙasar wanda yake ƙarƙashin 'yan ta'addan Houthi. Ya ce dole ne a kai hakan domin 'yan ta'addan suna arshewa da abinci su sayar da shi. Sun kuma hana masu ba da agacin abinci su ci gishin kansu. Daga ƙarshe sakataren harkokin wajen
Daula Salamu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya wa jami'an leken asirin tsaro na nahiyar Afirka da ke taro a birnin tarayyar Najeriya Abuja cewa babban dalilin taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki a nahiyar Afirka shine satar da aka rika tafkawa ana boyewa a ƙasashen ƙetare. Umar Faruk Musa gare ka.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya danganta talauci da matsalolin tsaro da ƙasashen Afirka ke fuskanta ga irin sace-sace da ake yi na arzikin ƙasar da kuma dukiyoyinta. Yana mai cewar dole ne ƙasashen Afirka a yanzu su dubi hanyoyin da za su sa ido da kuma fikeli na auna irin yadda aikata manyan laifuffuka da sace-sacen dukiyoyin da arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ke haddasa matsalolin tsaro da rashin cigaba ga al'ummar Afirka baki ɗaya. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da yake buɗe wani babban taro da ake yi na jami'an leƙen asiri na ƙasa da ƙasa a Abuja, wanda ya samu halartar ƙasashe 52 wanda aka gabatar da ƙasidu da bayanai dangane da irin haɗin gwiwa da haɗin kai da ake buƙatar a yi tsakanin waɗannan manyan jami'an tsaro na leƙen asirin ƙasa da ƙasa da ƙasashen Afirka domin a yaƙi sace-sacen dukiyoyin Afirka da ake yi. Bayan kammala taron, Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya min ƙarin haske dangane da irin tabargazar da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ana yi da ƙasashen Afirka. Musamman shugaba Muhammadu Buhari ya nuna cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa tsakanin shekara ta 1980 zuwa 2009 an sace dukiyoyin Afirka da suka haura trillion na dola ɗaya da miliyan 400.
To wato ya shi shugaba Muhammadu Buhari ya dogara akan kididdige da ake fitowa da su akan yadda wannan ɗabi'a ko hali na kwashi dukiyar 'yan Afirka ana fita da ita wasu ƙasashe yake mana illa. Ƙasashen duniya gaba ɗaya ana kawo rahotanni na samun ci gaba na tattalin arziki, ƙasashen Afirka baya ake komawa. Ƙasashen Afirka ana sace kuɗi a yadda shugaba Buhari ya faɗa ya kai dala biliyan 60. Kuɗin nan an ɗebe su ƙasashen masu arziki ake kai. To ko da wai cewa suna aiko mana da bashi sukan da suke aikowa Afirka da taimako da suke ce suna aikowa Afirka bai kai kuɗin da ake sacewa daga guru mu ana kaiwa kasashen su ana binnewa ba to saboda haka kaga mu kamar mun zama wasu wawaye ma kenan a gidan duniya shi yasa yake cewa ya kamata a dauki kokarin mataki dan a yi maganin ficewa da ake da dukiyar mu ana karawa masu karfi karfi a tsarin tattalin arziki ne duniya baki daya
amma kasashen Afirka nan fa su ne ke hada baki da kasashen waje wurin sace-sacen kudaden nan a cikin hada wadansu shugabannin kasashen Afirka din kada gan ita Afirka din ita kadai za ta iya yakar wannan matsala ba sai ta hada da kungiyoyi na kasashen waje ba
su shugabannin Afirka su suke wa al'ummomin su wannan illa ai suke diban kudi suna fitarwa kasashen waje kuma sannan a ce wai kasashe da su suka ci gaba suke cin moriyar wannan tsari su taimakawa Afirkan su gyara wannan lamari ai wannan ma ba za ta yi ba wannan lalacewar abubuwa su karuwa suke da abin jin dadin sa suke saboda haka mu din idan ba mu yi kanmu fada mun gyara lamuran mun daina waɗannan taji da ake wa kanmu ba ba wanda zai mana wannan
menene fatar shugaban kasa ga wannan taro ganin irin wakilci daga kasashe 54 da ya samu na manya-manyan jami'an tsaro na kasa da kasa da ke Abuja nan
an fara ganin amfanin shi kansa haɗin kai da waɗannan jami'ai na tsaro da jikin asirin ƙasa na Afirka suke haɗe kansu domin su gudu tare su tsira tare domin matsalolin da suke damun Afirka waɗannan harkar ta sace-sacen kuɗin da kuma na tsaro ma za ka ga cewa ba ƙasa ɗaya suke ko ƙasa ɗaya suka shafa ba sai ka ga cewa matsala iri kaza ta tsallake iyaka ta tsallake boda ta shiga makota saboda haka idan mu a matsayin mu na makotan juna a Afirka mu za mu yi haɗe kanmu ba a ce ba za mu samu nasara akan yaƙi da wa'annan illolin da suke damun
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya
to a gaida Umar daga batun tsaro a nahiyar Afirka sai kuma wani batun shi ma mai nasaba da tsaro inda babban alkali mai shari'ar kisan janar Idris alkali ya janye daga shari'ar Zainab Babaji gare ki
Alkalin babban kotu a Jos Fadar jihar Plateau Daniel Longji ya tsame kanshi daga shari'ar da ya fara na kisan tsohon daraktan gudanarwa a shirkutar rundunar sojin Najeriya Manjo Janar Idris Alkali. Mai shari'a Daniel Longji dai ya bada dalilin karancin lokaci don gudanar da shari'ar kasancewar zai yi ritaya daga alkalanci nan gaba kadan bayan ya yi shekaru 45 yana aiki. Bayan an fito daga kotun ne na tambayi babban lauya da ke gabatar da karan waɗanda ake zargi da kisan Manjo Janar Idris Alkali Joe Kyari Gazzama ko me ya wakana a kotun
dama akwai wasu batu wato applications kenan wanda ya kamata a ji na daya domin kotu ta ba su beli kamun a ji shari'a ko kara a kansu sannan state kuma bata gamsu ba ta yi appeal zuwa court of appeal wato kotun daukaka kara to takaddun duk an riga an kai kotun daukaka kara nan na Jos akan haka kuma bai kamata kotun ji wani batu ba na biyu kuma akwai daya daga cikin wanda ake tukuma ya kawo batu akan cewa ba laifin da yayi a cire sunan shi a cikin wanda aka kawo kara shi din ma ya kamata dama a ji amma kotu ta yi ra'ayin cewa tunda shi alkalin kotun zai bar aikin shari'a kwanan nan bai kamata ya ji wani batu ko kuma ya fara jin shaidu ba zai mai da file din zuwa wajen shi chief judge babban mai shari'a ya sake ba wani alkali daban wanda ke da tsawon lokaci a aikin shari'a sai a fara jin case din a can
waɗanda ake zargi da hannu kan kisan janar alkali dai su 24 duk sun bayyana a kotun kuma laifukan da ake tuhumar su da shi ya bambanta yayin da ake tuhumar wasu su da kisan jami'in sojan kai tsaye ana kuma tuhumar wasu su ne da gamin baki ta hanyar ganin abin da ya faru amma ba su kai rahoto wa hukuma ba Barista Mahan Mafuyai na daga cikin lauyoyin da ke kare wasu daga cikin waɗanda ake tuhuma da kisan.
Wannan abin da ya gudana yau shi sabon mai gabatar da kara da gwamnatin tarayya suka nada ya gabatar da wannan karan ya bayyana da kansa a gaban kotu.
Yau shi kenan ake sa ran za a gama wannan shari'a tun da ya dauki lokaci.
A gama shari'a ai babun da mutum zai ce gashi bane. Dan inda son samu ne kowa ba da yake cikin wannan shari'a masu gabatarwa da masu kare masu gabatarwa aidar son mu ne da yanzu an gama addu'ar mu dai idan shi babban alkali ya ba ma wani alkali wannan aikin a doke shi da muhimma domin a samu a gama shi da wuri
shi ma barista Bitrus Fonshak wanda ke kare waɗansu da ake zargi da kisan Manjo General Idris Alkali yace har yanzu ba a ma fara sauraron shaidu akan shari'ar ba
wannan shari'ar ba riga an fara ta ba ma domin ana maganan tukuman kisa da wayansu lafuffuka kuma ba ma sa rana da za fara ma jin shaidu ba ma ballantane a ce ma sun yoshi ne shirin da ya kare ba so yanzu dai sai lokacin da shi prosecutor ya fara kawo shaidu a cigaba da case a ga menene ya faru da gaske
a ranar 3 ga watan Satumban shekara ta 2018 ne dai Manjo General Idris Alkali ya bace akan hanyar sa zuwa Bauchi daga Abuja inda daga Bisani sojin Najeriya suka ce sun samu gawar sa a yankin Duradu dake karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
yanzu kuma bari mu koma gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba
Masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke sunana Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan sickle cell anemia wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa dadewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
barkamu da wannan lokaci
masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini musamman ma ga yara
cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shine yake ba jini kalar ja kuma shine yake daukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake yi masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai yayi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin yayi kama da kamar lauje dalilin da yasa kenan aka sa cutar sickle cell saboda sickle din yayi kama da wannan lauje
dan an haifi yaro to su alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila tunda abu ne wanda ake gado
to mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan dakunan bincike na zamani wanda zai iya daukar jinin shi ya duba ai wasu bincike su kadai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle cell dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin din wato shi wannan sinadari da ke daukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma to har a wata 6 farko bayan an haife shi wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin na sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata 6 ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban dakin bincike
to misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata 6 wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila
wani lokaci abinda yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili bayan dan lokaci kadan sai a ga dan kumburin hannu ko kafa yawanci shine alamu na farko da suke nunawa to wannan alamu samu kumburi hannu da kafa da an je asibiti likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye yanayin jinin su yake abinda ake cewa ko AS ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya A wanda yake shine normal ko kuma S wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan AS mahaifiya tana da wannan AS daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to sai a ce aje a gwada yawanci da an gwada za a ga cewa wannan cutar sickle cell ce saboda haka mafi yawanci abin da yake fara nunawa shine wannan kuka sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu yawanci sune alamun farko da ake gani
cutar sickle na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne
yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalin su amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe yayi wannan kamar lauje-lauje ya kan toshe hanyar jini ne sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje in an dauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani dan lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsala zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canzawa yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell
to likita tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci ne ke tada ta
duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya danyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sickle sannan anan wurin mu inda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka da za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa yayi ko guje-guje mai tsanani da zai iya kawo wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi da zai iya tada wannan cuta
yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila
jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron ne ya ce ina jin ciwo wuri kaza kada ka dauka ƙarya ne saboda akwai lokaci da yawa da zaka dauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da bukatar ya san wannan in yana makaranta da bukatar malaman sa su san cewa yana da wannan cuta yadda koya ya dan yi complaint din nan to kada a watsar da complaint din sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti daya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbata an yi wa yaron na irin wannan zazzabin waɗannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a ɗauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake bukatar kulawa matuka
wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci
to abinci mai gina jiki da kuma abin da Bature zai kira balanced diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullun cikin kwayoyin jinin nan suna fashewa shi yasa ya wurin asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce ai wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda in aka matsa sai ya zama suna kallon shi kanshi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a dau matakin da ya kamata
to likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yanda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta?
Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake, saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida, misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti, wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama, misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba, ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran, yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so mai matso ya cije su ba. In aka da wannan matakai za a samu sauki matuka.
Wani jan hankali zaka yi wa iyayen dake da yaran dake fama da wannan ciwo?
To jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen dake da wannan ciwo ne kawai ba, ga al'umma ne. Abu ne da za a iya gwadawa yanzu, misali yawancin makarantu tun daga primary kafin yaro ya shiga za ki ga ana bada form, ana tambayar ya yanayin jinin shi, ya nau'in shi genotype din nan. Idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewa tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sickler nan tun a wannan lokaci, a wayar musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun kai matsayin da za su gane haka din. To idan aka dauki waɗannan matakan, za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila. Sannan ga al'umma, ɗana kowa ne, idan yaro yana da ciwo, misali kamar yadda na bada misali da makaranta, to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu dai, in yaro yana da wannan larurar da buƙatar mutane su sani, domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa, ba don wani abu ba, aƙalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa. Idan aka dauki irin waɗannan matakai, insha Allah za a samu saukin matsalolin a al'umma.
Ke gwajin jinsin jini kuma a ina mutum ya kamata yayi?
A asibitoci idan ka je kace kana son ka san genotype din ka za a gwada. Idan aka gwada ma aka ce KAS ne, wato kariya ne, kana dauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell, in dai gwajin na ya ce kai kariya ne, to gaskiya ne kai kariya ne. Amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce AA ne, wato lafiyar kalau, to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi, sai idan har ta tabbata cewar A normal din ne kafin ya zama normal, saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin, akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal. Kuma ta faru da yawa iyalai da dama wanda sun yi gwaji, ɗaya daga cikin iyayen an faɗa masa cewar genotype din shi normal ne, amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila, an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi, an samu matsala. Saboda haka in dai aka yi gwajin na aka ce ma kai AS ne, to gaskiya ne, saboda yawancin testin ba ta nuna AS a matsayin ƙarya, amma tana iya nuna AA a matsayin ƙarya. Saboda ga in an ce ma kai AA ne, to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada, yadda za a tabbata cewa kai AA din ne.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Amarsu, yanzu kuma ga Daula Salim ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump a tsawon kwanaki biyar a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan Amurka hudu mata na ƙaunar Amurka, waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga Amurka. A jiya Alhamis ne gidan talabijin ɗin Iran ya bada sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. Rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata 12 ta ratsa cikin yankin ruwan Hormuz da yake kudancin gabar ruwan Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar Turkiya takunkumi don ta sayi na'urar kakkabo makamai masu linzami da Russia ta kera. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Amurka ta yi ikirarin tsame ƙasar Turkiya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yaƙi da takera samfarin F-35.
A takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Daula Salim da ta karanto mana labaran duniya. Da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique.